الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى دا يا أمين سيمنا ده الدعاء أولا يمتين لتنين شاشد قوتاً Rabi'in al-awwal a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine 2 ga watan 11 a shekara ta 2020 na lissafin miladiyya wannan shine zaman mu na 8 kenan yawa silsilar ko jerin gwanan zaman da muke akan sunna da tushenta da asalinta bayan bayani akan ma'anarta da wajibcin aiki da ita da kuma kafa hujja da ita da tarihin waɗanda suka yi inkarin sunna da aqidunsu da kuma shubuhohi da suke makalkalewa domin watsi da sunna din da kuma jawabi da raddi da malamai suka bayar akan haka mun yi tattaunawa akan abubuwa da yawa da suka gabata bayan ma'ana da muhimmanci na sunna da kuma abin da ya shafi hujjoji na tabbatar da wajibcin bin sunnar ma'iki sallallahu alaihi wasallam daga alqur'ani da aka sa su kashi biyu tabbatar da cewa sunna wahayi ne da kuma wajibcin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hadisi su ma da suke magana akan haka didimin dan bi sama sama sai kuma muka shigo magana akan ungiyoyin da suka karkace kuma suke inkarin sunna akwai masu inkari jumlatan wa tafsilan wannan bamu zo kansu ba akwai kuma waɗanda suke amfani da sunnar inda ta dace da manufofinsu da ka'idojinsu da kuma aqidunsu na bid'a mun yi magana akan khawarijawa bayan mun gama kuma muka fara akan shi'a to saboda fadin addinin shi'a ko rubuce-rubucen da aka yi a ita tafiyar shi'a da kuma bayanin rassa da yawa a cikin harkar da rubuce-rubuce daban-daban shi yasa abin ya dau mana dan lokaci bayan bayani akan shi'ar da tarihinta ko asalinta sai muka yi magana kuma akan me ake nufi da sunna a gun shi'a suna amfani da lafazin har mun karanta daga wani daga cikin littattafansu lafazin sunna to kuma me ake nufi da shi suna nufin duk abin da aka rawaito daga ma'asumi ma'asumin nan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma dai daga cikin imamai da suke wajibta a kudurci cewa su ne imamai guda 12 daga Aliyu da kuma jikokinsa da ƴaƴansa guda 2 da kuma jikokinsa ta bangaren Husaini to duk dai mun tattauna wannan inda muka tsaya kuma za mu tashi yau shine abin da ya shafi masadir na shi'a kuma ce masadir ana nufin sources da asali da mabubbuga ta dauko addini a wurin shi'a wannan abin yana da alaka da abin da muke tattaunawa kasancewar duk sabanin nan ko in ce asalin dama dalilin wannan tattaunawa tamu akan sunna, ai saboda an samu wannan sabanin ne ta kallon da ake wa ita sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga waɗannan bangarori ko ƙungiyoyi, da kuma wato darajar da suka ɗauka na amfani ko watsi da ita, ko kuma ma su a wurin su menene sunna. Tunda kun fahimci wannan magana ta menene sunna a wurin Shi'a, cewa maganganun imaman nan shi ake nufi da sunna, to abin zai kare mana sauki cikin abin da zamu zo mu ji insha Allah ta'ala a yau. Shi'a suna da littattafai, akwai ginshikai, akwai kuma mabiya ginshikai, akwai manya-manya guda hudu, akwai masu bin su wasu guda hudun, in ka hada ana kiransu al-kutub al-thamaniya. Al-kutub al-thamaniya kafin su akwai al-kutub al-arba, waɗannan su ne manya-manya sosai, irin da yadda zaka ce al-kutub al-sitta a wurin mabiya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, a ce maka Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasa'i da Ibn Majah, kaga al-kutub al-sitta haka ake cewa. Akwai kuma wasu littafan ba wai iya su kenan ba, to kamar su waɗannan matsayin nasu a wurin su waɗannan guda al-arba, za mu zo mu faɗi sunayen waɗannan littattafan insha Allah tare da matsayin su a wurin su. Dalilin ambaton wannan kuma ko la'alla mu tsaya mu ɗau ɗan lokaci wajen bayanin wannan shine, kowa ya sani a zamanin da muke ciki babu waɗanda suke yi gadan-gadan domin su yaƙi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kuma su taimakawa duk maƙiyinta, sawa'un a cikin musulmi ko ma ba musulmi ba, to babu masu ƙoƙarin su taimaka wajen ruguza wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam irin Shi'a. Kuma babu mutanen da suke taimakawa sauran ta ɓangaren wato yaɗa shubuhohi, su waɗannan shubuhohin nan sawa'un ta ɓangaren istidlali da hadisan ko watsi da su ɗin gaba ɗaya, ko kuma ma wannan matsayi za a ba su, har ta kai a zamanin yanzu za ka gani suna maganganu na sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin littattafan, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin waɗanda suka rubuta, suna sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin waɗanda suka ruwaito ɗin daga malamai musannifin har zuwa tabakar malamansu da malaman malamansu da malaman malamansu har zuwa tabi'ai, ana sukansu a kawo tarihinsu a faɗi maganganu marasa kyau a kansu, har ta kai kuma ga sahabbai da suka ruwaito waɗannan hadisai a soke su, a ci mutuncinsu, bal a tuhume su da ƙirƙirar ƙarya da dangana ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda na faɗa a zaman mu na ƙarshe da ya gabata cewa inda a ce al'ummar musulmi ana zaunar da su a faɗakar da su a kan me ke cikin littattafan Shi'a, waɗannan littattafan da su suka dogara da su, kuma za mu zo mu ji irin bayanan da suka yi a kan karɓuwar waɗannan littattafai a wurinsu, me ke cikinsu, wacce irin aƙida aka yaɗa a ciki, wanne irin maganganu za ka ji, menene irin hankalin da za ka auna waɗannan maganganu da su kafin ma ka zo kan ma'auni na shari'a. Inda ane wa musulmi wannan yadda ya kamata a faɗakar da su a kan aƙidun Shi'a, kuma a fito da abin da ke cikin littattafansu a karanta musu su ji, to la'alla in mutum ya ji ana sukan wani littafi ko alhalari ne, shubuhar ma ba za ta shiga kansa ba, ballantana a kai ga a taɓa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a ce daga bakin masu irin waɗannan littattafan. Ga wanda ya san Shi'a, ya san masadir din shi'a hakika hankalinsa ba zai tashi sosai ba in yaji irin sukan da suke wa hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai da irin shubuhin da suke amfani da su domin abin kawai mamaki zai bashi ya za a yi wanda shi addininsa an gina shi akan irin littafai irin na su kulaini kamar da zamu zo mu ji maganganu akan su a ce shine har zai samu bakin fada akan sukan littafin wani Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta to kafin mu je ga masadir din yana da kyau ku sani cewa shi'a a zamanin baya-baya lokacin da aka fara rubuce-rubuce har zuwa zamanin yanzu za ka iya kasa su kashi biyu ta ɓangaren alaƙa da masajis ma'ana ta ɓangaren alaƙarsu da littattafansu da kuma abin da ke cikin littattafan ba ana nufin shi'a ƙungiya biyu ne kawai ba a'a adadin ƙungiyoyin shi'a suna da yawa sama da 73 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sauran musulmi ma za su rarrabu shi'a kadai tana da sama da wannan 70 din kwarai to amma nan muna zancen ta ɓangaren alaƙar su da sources ɗinsu ma'ana yadda suke kallon littattafansu da karɓarsu da yadda da abin da ke cikinsu da aiki da abin da ke ciki a mu'amalar tsakaninsu da junansu da kuma mu'amalarsu da waɗanda ba shi'a ba su sun kasu kashi akwai wanda ake ce ma al-akhbariyun na biyu kuma sunan da ake ce ma al-usuliyun su al-akhbariyun su ne waɗanda suke da aƙidar cewa sun yadda sun amince sun gaskata abin da ke cikin waɗannan littattafai da malamansu suka rubuta musu suka danganawa imaman ahlul baitin nan guda 11 da suka rayu da kuma wanda aka kirkira na ƙarya aka danganawa shi wanda ma babu shi wannan na 12 wanda ake dangana musu cewa sun ce kaza sun ce kaza to duk abin da ke ciki akhbariyun sun yadda da shi bal a aqidar akhbariyun la'alla wani zai ce bai taɓa jin wannan ba sai yau a aqidar su ana fifita waɗannan littattafan da abin da ke cikinsu da abin da aka ruwaito daga imaman nan a cikin waɗannan littattafan ana fifita shi hatta akan alqur'ani hatta qur'ani ba zancen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har qur'ani domin suna cewa shi alqur'ani asali an rubuta shi ko in ce maganganun da ke cikinsa yadda aka yi su aka zuba su maganganu ne na ta'amiya ta'amiya shi ne abinda ba a fayyace shi ƙuru-ƙuru ba kuma ba a gane shi sosai dole sai ka jira an maka bayaninsa don haka suka ce hadari ne mummuna ka tafi ƙur'ani ka karanta shi ka ciro hukunci daga cikinsa yana cikin manyan abubuwan hatsari dole ne sai ka koma zuwa ga as-sadiquna as-sadiquna kuma ana nufin imamai na ahlul baiti suna nufin dai waɗannan guda 12 su kadai suka san alqur'ani su kadai za su fassara shi don haka in ka samu maganganunsu to sun wadatar da kai daga qur'ani baka buƙatar alqur'ani kawai ka aje shi a gefe duk abin da kake so na addini yana nan a cikin waɗannan littattafai duk abin da suka faɗa shi ne daidai ana jin wannan zancen ana fahimtarsa har akwai wani daga cikinsu ina jin na ɗauko surar maganar da ya ambata a cikin wani hoto zan ce wata magana da za ka ji hatsarinta sosai al-istirabadi suna cewa a zamanin yanzu ko in ce a wannan zamani shine shugaban wannan makaranta ta al-akhbariyu a can kuma agun malaman da wanda zaka iya cewa sune umdar akhbariyu sune su kulaini da saduq guda biyu waɗannan sune asalin manya-manyan malaman da suka kafa wannan makaranta ta akhbariyu to daga cikin abin da yake faɗi wannan al-istirabadi a littafinsa al-fawaid al-madaniya a shafi na 59 yana cewa inna aksara ma warada ko in ce yawa wa anna al-qur'ana aksaru ma warada ala wajhi ta'miyati shi qur'ani mafi yawan zuwansa ya zo ne ta bangaren ta'miya nan ce ta'miya shine abin da za a dan boye maka shi a saka ya maka shi ya zama ba za ka gane shi ba in aka yi magana sai wasu ne za su gane ba kowa da kowa ba bin nisbati ila azhanir ra'iyati in aka kwatanta ko dangane da kwakwalan waɗanda ake shugabanta su wanda ake shugabanta to ba su da damar da za su gane alkur'ani haka yaren qur'ani yake ba na fahimta bane in ji shi wannan al-istirabadi alkur'ani ba maganar fahimta bace don haka ba a yi shi domin kowa ya gane ba yace wa kadhalika kaseerun min al-ahadith an-nabawiyya haka nan da yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الاحكام ba mu da wata hanya cikin abin da ba mu sani ba na hukunce ash-shar'iyya na shari'a an-nazariyya theoretical abubuwa na ilimin addini al-asliyya wa al-far'iyya ko na usul ne abin da ya shafi aqida ko abin da ya shafi tsarki da alwala da makamantan su ne to ba mu da hanya illa as-sama' min as-sadiqin sai mun koma gurin as-sadiqin mu ji a wurin su su wai as-sadiqin alayhi assalam sune a imma din nan guda 12 don haka sai ya ci gaba yake cewa wa annahu la yajuzu kuji la yajuzu istinbatul ahkamin nazariyati min zawahir kitabillahi wa la min zawahir sunnatin nabawiyya cewa haramun ne akan mutum ya dauki alqur'ani ko ya dauki littafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce daga ciki zai fahimci hukunci yayi aiki da shi ko tsarki ne ko alwala ko zantan sanin Allah sunayen Allah sifofin Allah labarai komai a cikin alqur'ani to haramun ne ka karanta qur'ani ka fahimta dole ka koma ka bi abinda a'imma dinnan suka ambata kun fahimci wannan zantan yawwa to wannan yana cikin kawance shine shugaban wannan madrasa a wannan zamani ba ina nufin shi kadai ba akwai dalibansa za ku ji akwai wani mutum ana ce masa Muhammadu Shirazi ya rayu a Kuwait malamin mutumin shi ma ya zauna a Iraki har yanzu sannan akwai daga cikin manyan dalibansa ko wanda suka tasirantu da shi za ku ji wani mutumi da har yake bikin zagayowar ranar mutuwar Aisha ana ce masa menene Yasir al-Habib mutumin Kuwait ne har kasar Kuwait ta kore shi daga kasar yana inda ake bawa kowa mai irin kowace aqida mafaka ya je ya zauna a yi tattalinsa har zuwa lokacin da za a yi amfani da shi yana Ingila an ba shi mafaka yana nan kuma yana yada aqidinsa yadda yake so zai kira Aisha ya tsine mata ya kira Abubakar ya tsine masa ya ce waɗannan kafirai ne bal shi baya ma cewa madrasa ta ahlus sunna wannan ahlus sunna da ake cewa bai cika faɗa sosai ba yana ce masa addinul bakari haka yake kira addinin Abubakar addini ne na Abubakar ya kirkiro muku ya kawo muku ba sa boye aqidarsu su ba su yarda da taqiyya tana da marhala a wurinsu ba wanda su yarda da ita ba tunda juz'i ne na aqidarsu dole ai taqiyya to amma akwai inda ba za ka yi ba to kamar suna ga yanzu sun kai marhalar da ba sai sun yi taqiyar ba, za su zagi wanda za su zaga, za su faɗi aqidar su kowaye ne, maganganun sa kazantar su ba su da dadi. To kuma yana nan da ransa kuma ana yada abin sa, ko yanzu ka hawo YouTube zaka ga maganganun sa, sai dai ka toshe kunnan ka. Shine wanda za ku ganshi ana yada video din sa yana ba da musulunci ga wani wanda yazo karban musulunci a gunsa, daga cikin abin da zai ce masa ya faɗa zai ce ashhadu alla ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai kuma ya ce ashhadu anna aliyan waliyullah, sai kuma ashhadu anna fatimata zahra da ita da ƴaƴanta alaihimus salam su ne anwarullah ko makamancin wannan, sannan kuma ya ce sai ya faɗi cewa abubakar da umar da usman da aisha da hafsa dukkan waɗannan ƴan wuta ne kuma suna wuta, sai ka faɗi wannan sannan ka karɓi addinin shi. Yana nan duka a YouTube za ka iya samun waɗannan maganganu ba ɓoyayyu ba ne, da ka su ba sa ɓoye aƙidarsu. A cikin littattafan da suka rubuta za ka samu wasu wurare na manya-manyan littattafansu da akan soke wani abu sai a ce al'awwal aw as-sani, in ana nufin Abubakar da Umar, to su duk a sabon bugun da suke suna cire wannan suna mai da sunan Abubakar ɗin ƙuru-ƙuru ba ko ba tsoro ko ma me za ku yi kuyi. A littafan da wasu aka buga a wasu shekaru, a shekarun baya musamman lokacin da suke kira a zo a yi taqribi, har aka gina darut taqribi a Azhar da sauransu, ko in ce a Misra, suna son a zo a haɗa kai wai da Ahlus Sunna da Shi'a, sun rika ciccire sunayen Abubakar da Umar inda aka tsine musu ko aka kafirta musu a wasu wurare, su Biharil Anwar da sauransu. To wasu bugun tsofi duk akwai, to su waɗannan duk ba sa cirewa, ba sun ce ba su da buƙatar da za su ɓoye addininsu ga wani, za ka ce sa suke wannan. Wannan fa duk ina zancen su wane ne? Al-akhbariyun. Ɓangare na biyu wanda ake ce ma usuliyun, su kuma sun yadda da waɗannan masadir littattafan Shi'a, amma kuma suna ganin akwai abubuwa da yawa da sai an yi musu tawili, akwai wasu abubuwan da za a yi su dace da zamani. To mafi yawan Shi'ar yanzu da ake da ita ko ta Iran ko ta Lebanon da Iraki da sauransu, waɗanda suke da makarantun da suke ɗaukar ɗalibai su je su yi karatu a alhauzatul ilmiya ko jami'o'insu, mafi yawansu a kan madarasa usuliya ake koya musu, yadda za su dawo su yi taqiyya, har ka ji wani mai Shi'a zai iya sukan wasu daga cikin waɗannan littafan. Ka samu kamar lekcocin Kamalul Haidari, Kamalul Haidari kamar HOD ne na aqida a hauza ta Qum, ko in ce ya taɓa yin shugaban ɓangaren aqida a hauza ilmiya ta Qum da take Iran, sunansa kenan Kamal Al-Haidari. Yana nan yana da gidan tashin talabijin ɗinsa Al-Kawthar, galibi a nan yake yaɗa darussansa, kuma an ka shiga YouTube ma duk za ka ga maganganunsa. Yana da rubuce-rubuce da lekcoci da yake yi a matsayinsa na ɗan madrasa usuliya wajen sukan al-madrasa al-akhbariya. Za ka ji akwai maganganu masu zafi, wasu ahlus sunna da ba su sani ba za su ji yana sukan littattafan Shi'a sai su ɗauka ga waɗan Shi'a yana gurguza littattafan Shi'a. To saɓanin mazhabar cikin gida ne tsakanin usuliyun da kuma akhbariyun, ta me za a karɓa a ciki, me ba za a karɓa ba. Dudu yana da wannan maganganun har da suka akan Al-Kafi na Al-Kulaini, wanda za mu ɗan ji wani abu a kansa, wanda har yana cewa akwai kashinsa uku, kafi akwai usul Al-Kafi ko al-usul min Al-Kafi, akwai al-furu min Al-Kafi, akwai ar-rawda. Shine har yake cewa ita wannan rawda din akwai kokonto, shin Kulaini ne ma ya rubuta ko kuwa Ibn Idris al-Hulli ko al-Hilli shi ne ya rubuta, wani daga cikin malamansu. Duk dai wannan yana nuna maka yadda saɓanin yake da zurfi, bal bai tsaya iya wannan ba, har akwai waɗanda suke kafirta wasu a cikinsu, mana akhbariyun sukan kafirta usuliyun akan ba su yadda da abin da ke cikin littafai ba, su kuma usuliyun sukan kafirta akhbariyun akan karbar komai da komai koda akwai abin da ba za a karbe shi ba, tare da cewa madrasar usuliyun din nan ita ce aktsaru istirabi, tafi istirabi, saboda ta shigo da dabara ne. Su waɗancan da suka ɗauki akhbariyun suka yadda da komai din sun fi tafiya akan abin da ke cikin littafin, sun fi yin shi'ar da ita ce shi'a. Waɗannan kuma dabara suke wa al'ummar musulmi don su samu kwato kwakwalensu kuma su jefa musu shubuhohinsu. Kun fahimci abin? Ma'ana dabara ce kawai ta yadda za su zauna da mutane yadda ba za a soke su ba. Dan wannan kawai zan tsaya dangane da abin da ya shafi wannan sabanin madrasa zuwa gida biyu, usuliyun da akhbariyun, saboda dan ade gane abin da zamu tattauna dangane da littattafan nasu. In ba haka ba zancen yana da fadi, an yi rubuce-rubuce da yawa, su ma kowane bangare wannan yayi wannan raddi, wannan yayi wannan raddi, asharatul kutub, littafai ba wai ɗaya biyu uku ba, a'a sun kusa 100 littattafai da yawa akan wannan su yi wannan raddi, wannan su yi ma wannan raddi, kuma hadda kafirtawa kamar da na ambata mana. To waɗannan littafai guda hudu na farko zan fara magana a kansu. Na farkonsu shi ne al-usul, ko in ce al-kafi, ana cewa al-kafi, shi al-kafi har suna ce masa al-kafi ma'ana kafin li shi'atina. An rawaito wani daga cikin imamansu yana cewa al-kafi kafin li shi'atina, wai wannan littafin da aka rubuta shi mai shi ya sa an ɗauki littafin an nuna wa mahadi, ko a ina gan shi ban sani ba, ya nuna wa mahadi, mahadi ya karanta littafin daga farko har ƙarshe ya ce hadha kafin li shi'atina, wannan lalle ya ishe su, ya ishe shi'ar mu, duk abin da ke ciki ma'ana an yarda da shi. Zancen da za ka ji, ku yi haƙuri kar in riƙa kwan gaba kwan baya saboda kar in manta ne, an za ka ji yan shi'a da yawa in suna ana tattaunawa da su za ka ji suna cewa ai ku sunna ɗin nan ku ne kuka ce kuna da wasu littattafai duk abin da ke cikinsu ya inganta, sai su ce mu ku shi a littafin Allah kawai shi ne abin da ya inganta a wurinmu, duk wani littafi in ka kawo mana sai mun duba, in ya inganta a ce eh, in bai inganta ba a ce a'a. To kuma ingancin ba wai wani ilimi ba ne, ba su da wannan harka ta ilimin isnadi, ilimin rijal, ilimin naqdi, ba su fara shi ba sai daga baya lokacin da su ga ahli sunna sun yi zurfi a cikin wannan harka, sannan suka ɗauko suka fara waɗannan na ambata mana wannan in ba ku manta ba a zamanmu da ya gabata. To amma wannan dabara ce ta tasalluti, dabara ce ta idan kana tattaunawa da ɗan shi'a sai ka ce gashi an faɗa a littafin ku, sai ce eh nuna mun wurin, sai ce dama duk ku ne mana ƙarya kuna rubuto abubuwa ku zo ku ce mu muka faɗa kaza da kaza bayan malamanmu ba su faɗa ba, sai a ce gashi. In ya tabbata an faɗa sai ya ce to ai mu abun mu wannan littafin ra'ayin mai littafin ne ba ra'ayin shi'a ba ne. To nan duka dabara ce ta yin usuliyun ta zamiya da kaucewa, shi yasa dama malamai suke cewa kar ka bari ka shiga tattaunawa da ɗan shi'a in baka san shi'a ba. Yawa in baka san shi'a ba kuskure za ka yi babba, ka je ka ce ai gashi ka haddato ayoyi da hadisai za ka zo ka yi magana da ɗan shi'a. An riga an ɗora su akan dabaru irin waɗannan wanda za su zame kawai sai su barka, saboda mai kai baka san usulin da suke tafiya a kai ba. To in kana karanta waɗannan maganganun na manyan malamansu za ka iya kama su da cewa a'a ba haka ba ne, malamanku sun yarda da waɗannan littattafan. To sai ya kawo maka sai ce to ai ƴan madrasan akhbariya ne su suka yarda da komai a ciki, mu ƴan usuliya ba mu yarda da komai a ciki. To kuma shi din fa da zai samu wani abu ya yarda da shi, in ka koma ka kawo masa ra'ayin malaminsa ma da ya koya masa, in ka ce ya yarda da wannan sai ce ai ra'ayin malamin ne shi ba ra'ayinsa ba ne, kaga kenan dai babu shi'a sai a bakin mutum ɗaya da kake magana da shi. In ka sake shi ka kama wani ma za ku yi magana, to shi'ar ta bakinsa kawai ita ce shi'a. dakan karkai kuskuren da zaka ce zaka zauna da mai shi'a wai zaka tattauna da shi akan wata mas'ala ko a cikin mutane da makamancin wannan galibi wanda basu sani ba su suke jefa kansu irin waɗannan abu mutane ne da addinin su ya halatta musu su yi ƙarya za su iya rantsa maka da ubangiji subhanahu wataala da kuma ma duk abin da suka yarda da shi na a'imma da me akan abu kaza haka yake alhali ba haka yake ba kuma daidai suka yi hallaja za su samu akan wannan ƙaryar da suka yi daga kaga wanda yake addinin sa haka yake ai bata lokaci zaka yi babban aikin ka shine ka ilmantar da mutane kawai su kaurace masa su kauce masa Allah ya kyauta malaman magabata in suka ji in suna fadin irin wannan magana in a zamanin yanzu ne wasu sai su ce musu ai ko tsoron su ake ko makamancin wannan a'a sanin sharrin su ne da yadda aka gina addinin sai fa idan mutum mai ilimi ne mai zurfi akan wannan harkar kuma sannan yana cikin waɗanda zaka sa masa dokoki cewa kafin mu fara tattaunawa mu yadda akan kaza mu yadda akan kaza mu yadda akan kaza za a yi hujja da kaza ka yadda za a yi hujja da kaza ka yadda sai ya daure wannan ka daure shi da wannan sannan a fara tattaunawa an banci wannan to wannan da yake ba ko yadda tattaunawa da su muke ba mu kyale shi wanda ya rubuta wannan littafi na Al-Kafi sunansa Muhammad ibn Yaqub إسحاق الكوليني الكوليني أشكالة تدري أكد أشرين دا ترى يرسو با دري هدبا كمان نفت آلان ننكس كولين دري أكد أشرين دا ترى إتي شي شكالة رموتو ورسا سنسي يلا لغتكين من يمن يمن لمن بل أشي أنشي إن أكتشي ثقة الإسلام to kawai shi kadai ne siqatul islam shi kadai ne ba wani ban da shi irin yadda zaka ji irin waɗannan laqaban ana fadi a cikin shi an aka ce maka shaykhu ta'ifa to at-tusi ake nufi kamar yadda a gurin sufaye in aka ce shaykhu tariqa to malam junaidu ake nufi ba wani ban da shi to irin waɗannan laqaban in aka ce siqatul islam to al-kulaini ake nufi shine rubuta wannan littafi da ya kasa shi kashi uku akwai al-usul da akwai al-furu' da kuma ar-rawda al-usul din yayi magana akan abubuwan aqida ya fara shi da abin da ya shafi hankali muhimmancin hankali ne shigo tattaunawa akan abubuwa dai da yawa na ilmul kalam yadda dai masu ilmul kalam suka saba rubuta littattafan su ya shiga kuma abin da ya shafi aqidun shi'a akan me aka gina aqidun shi'a menene manyan aqidun shi'a yayi magana akan at-tauhid tauhidi kuma yana nufin dai tauhidi yadda yake a wurin shi'a wanda suka dauko abun mu'tazilawa dan usulin shi'a kamar da taba ambata mana abubuwa nawa ne guda hudu ko biyar suna cewa akwai at-tauhid akwai al-adl sai an-nubuwa al-imama sai al-ma'ad mun ji wannan sune ginshikan rukunan imani a gun shi'a da me da me ne at-tauhid al-adl sai an-nubuwa sai al-imama sai al-ma'ad in sun ce tauhidi suna nufin abinda mu'tazilawa suke nufi da tauhidi domin a wurin su suka dauko wannan aqidu musamman da iya wannan abinda ya hada su da sauran musulmi sai suka dauko daga mu'tazilawa in sun ce tauhidi ba suna nufin bautar Allah shi kadai ba ka kula da wannan suna nufin a tabbatar da samuwar Allah ba shi da siffofi an gane Allah akwai shi amma kuma ba shi da wani abu mai suna siffa yana da sunaye amma sunayen nan ba su da wata ma'ana da za a iya dauko siffa daga cikinsu kawai sunaye ne haka irin yadda sunayenmu suke a kunga sunayenmu ai galibi mutane kowa ana ba shi suna ba lalle saboda akwai ma'anar sunan a jikinsa ba ko yawa za a nace mutum garba ba saboda akwai wani abu da yake garbai bai haka a jikinsa ba ana cewa mutum Muhammad in dai ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sunansa zaka ga mutum Muhammad amma kuma halinsa ba na Muhammadu bane yana yin abubuwan da basu dace ba an gane wannan to kun ga ai sunansa kawai kamar proper noun ne ai da ake sawa mutum kawai sunan garin su da sunansa da sunan abubuwa ne akun san wannan ba lalle zama akwai wata ma'ana ba to sun ce haka Allah yake sunayen Allah duk haka suke ba su da wata ma'ana da take nuna siffantuwar Allah da waɗannan sunaye dan haka in Allah ya ce daga sunayensa shine al-alimu shine as-sami'u sai ce Allah sunansa al-alimu amma baya nufin ya san komai Allah sunansa as-sami'u amma baya nufin yana jin komai kar ka dauki as-sami'un nan ka hararo ma'anar as-sam'u kace daga cikin sifofin Allah akwai as-sam'u a'a Allah ba a sa masa sifar komai wannan shine ma'anar tauhidi a gun mu'tazila kuma shine ma'anar tauhidi a gun shi'a kun fahimci wannan al-adlu shi kuma suka ce al-adlu suna nufin adalci to ma'anar adalci shine inkarin kaddara cewa babu wani zancen Allah ya rubuta wani abu a lauhil mahfuz dangane da ayyukanmu cewa ya san za ka yi kaza za ka yi laifi wani zai sata wani zai sha giya wani zai zina duk Allah bai sani ba sai lokacin da bawaye sannan Allah ya sani wai inda Allah ya sani sannan ya bari kai to ashe ya azabtar da kai akan abin da ya san za ka yi wannan ku ba adalci ba ne Allah ku adali ne don haka bai sani ba don haka sai a ce daga siffarsa ko asalin abin nan wannan mataki na addini a gunsu shine a ce al-adlu an fahimci wannan abu to sai abin da ya shafi annubuwa shine annabci annabci ko dama kamar da sauran musulmi suka yadda da shi ko dukkan musulmi suka yadda wajibi ka yadda Allah yana da annabawa ya aiko annabawansa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe wannan ba matsala illa fi ba'd tafasil daqiqa sai na hudu shine imama to wannan annan suka saba da sauran musulmi shi ma yau babu wani abu mai suna imama a matsayin rukunin addini a musulunci la alqur'ani la sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya nuna wannan tare da cewa su in suka ce imama din ba wai kawai shugabancin suke nufi kawai ba a'a imamancin aliyu da ƴaƴansa da jikokinsa wajibi ne rukuni ne na addini duk wanda bai yadda da wannan ba to bai zama musulmi ba to sai na ƙarshe shine kuma wannan mun yi magana a kansa akan imaman ma da sunayensu duk makon da ya gabata ko in ce darasin mu na ƙarshe mun yi magana akai abu na ƙarshe kuma shine al-ma'ad shine makoma nan kuma suna nufin imani da tashin alkiyama shi ma wannan rikicinsa ba mai yawa bane sai a wasu tafasil din wanda ba yanzu ne za mu tattauna waɗannan abubuwa ba to wannan abubuwan su ake ce ma mene usul shi mai alkafi ya rubuta wannan littafi ya kasa zuwa ga al-usul da al-furu al-furu din kuma shine abin da ya shafi mas'alolin furu'a kamar da dai muka sani a littafin fiqhu cewa abubuwan fiqhu tsarki da alwala da sallah da saye-saye aure da makamantan waɗannan abubuwa to sai rauba akwai abin da ya shafi aqida cikinta da abin da ya shafi fiqhu to shine har na gaya mana dazu akwai kokonto shin kulaini ne mai rubuta wannan ko ba shi ya rubuta abu ɗaya da ya kamata mu sani dangane da kulainin nan su malaman shi'a suna faɗi galibin littattafan da suka yi magana a kansa wannan mutumin da ya rubuta wannan littafi ba abin da za ka ji illa waɗannan laƙubba ɗin laƙabinsa shine siƙatul islam shine kaza shine kaza shine kaza amma ainihin wannan mutumin a zo a yi masa zube irin zube ban ƙwariya irin yadda malaman suna suke wa marwaita to babu inda za ka samu ilimin da za ka yi magana a kansa dangane da wannan mutumi wasu sun ce kai abin da aka sani ma na wannan mutumi shine Muhammad ibn Yaqubul Kulaini shine wannan sunan amma cewa ya rayu a gari kaza ya haɗu da malamai da wane da wane da wane malamansa ne yayi karatu a gun wane, yayi karatu a gun wane, an san waye haɗi da shi a wuri kaza, ga irin littafan wasu daban da ya rubuta, an shaida su an yi kaza, wasu malaman nasu na shi'a suna cewa da wahala a tabbatar da wani abu ɗaya akan waɗannan irin abubuwa. Ba kamar yanzu al-Imam al-Bukhari, kai man huwa adna min al-Imam al-Bukhari a cikin malaman sunna, zaka samu kowa a cikin su za a gaya maka daga ina yake, ran yaushe aka haife shi, a ina aka haife shi, ya sunan mahaifiyarsa, ko da za a iya samun saɓani, wannan ya ce wannan, wannan ya ce wani, duk ba mamaki ba, ana akwai, amma a gaya maka gashi inda ya karatu, ga irin tafiye-tafiyen ma da ya yi, wani malami ya zana taswira map na irin tafiye-tafiyen da al-Imam al-Bukhari ya yi, da adadin kilomita da ya ci, da tafiyar da ya daga gari kaza zuwa gari kaza, ya tsaya wuri kaza, duk ya bi littattafan tarihin ya fito da waɗannan abubuwa. In ba a san mutum sosai ba, ya za a rubuta wannan a kansa, to wannan ba za ka iya samunsa ba a kan waye Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni, kawai dai ga littafi an rubuta, kuma sunan wanda ya rubuta Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni, ban ce ba komai kwata-kwata ba, akwai amma abubuwa ne tsofifa jiddan, sama-sama suke sosai, waɗanda ba su kai a iya samun cikakken haƙiƙanin tarihi da kuma aƙidar mutum ba, illa ana faɗin kasancewar ya rayu a shekara, ko in ce ya mutu a shekara ta 329, suna cewa shi kaɗai ne a cikin marubuta al-kutubul arba'a wanda ya rayu a zamanin da akwai guntu daga cikin a'imma. Amma abin da suke nufi a nan, guntun suna nufin zamanin da ake sa ran Imamu Mahdi yana ne, domin ba haka ba, Al-Hasan al-Askari, Al-Hasan ibn Ali al-Askari, shi a shekara ta 260 ko da biyu ya mutu, an fahimci abin? To kaga kuwa sai dai a ce a lokacin Kulayni yana ƙarami, kuma bai kai ya ɗauki wani abu a gunsa ba, ballantana a ce ya zauna da shi ko ya riwaya, ballantana a ce ya ruwaito daga Ja'far as-Sadiq, ya ruwaito daga Muhammad al-Baqir, wanda mafi yawan abinda suke ruwaitowa daga waɗannan mutum biyun suka fi yawa ba daga askariyai ne ba, an fahimci wani abu? Yawwa, shi yasa dai suke girmama shi cewa ya rayu a wancan fatara ta lokaci. Daga cikin maganganunsu akan wannan littafi zan karanto daga shi asalin muqaddimar shi Kulayni din, abinda ya faɗa dangane da littafinsa, in wani zai ce bai yadda da shi ba, to shi dai ya yadda da littafinsa. Abinda nake nufi, masu shi'a da zaka ji wasu suna cewa ƴan zamanin yanzu za su yi asu littafansu ba komai ne sahihi ba, shi mai maganar ya faɗi abinsa, yana cewa na gaya muku wannan littafin, ai na zo muku da shi wancan karan, ko sunansa Mir'atul Uqul, Mir'atul Uqul sharhi ne na shi Al-Kafi Muhammad Baqir al-Majlisi da ya rubuta Bihar al-Anwar, shi yayi wannan sharhi, wannan guda 26 ne, na gaya muku wannan, ina jin ba ku manta. Yana cewa muqaddima, bayan yayi godiya ga Allah da sauran abubuwa da salati da sauransu, sai yake cewa wa dhakarta ka ambata, yana magana da wanda ya roƙe shi ya rubuta littafin, anna umuran, wannan kuma dama abu ne da aka saba shi, galibi malamai suka rubuta littafi sukan ce wa qad sa'alani man la astati'u an aruddahu, ko an arudda su'ulahu, wani wanda ba zan iya ce masa a'a ba, ya nemi in rubuta littafi akan kaza kuma na rubuta, to sai yake magana kamar da shi yake, yace wa zakarta anna umuran qad ashkalat alayka, yace ka ambaci cewa wasu abubuwa sun rikice maka, la ta'rifu haqa'iqaha li ikhtilafir riwayati fiha, yace baka san haƙiƙanin su ba saboda sabanin riwaya a cikin su, wa annaka ta'lamu anna ikhtilafar riwayati, kuma cewa kana sane da cewa sabanin riwaya fiha fiha ikhtilafu ila al-ha wa asbabiha, akwai abin da ya shafi saboda, ko in ce ikhtilafi ila al-ha wa asbabiha, saboda saɓani ne da aka yi akan illoli da kuma sabubba, ma'ana sabubban da suka jawo aka yi wannan saɓani, wa annaka la tajidu bi hadratika man tudhakiruhu, kuma ka ce kai a inda kake ba ka da wani mutum da za ku iya tattaunawa da shi tattaunawa ta addini, wa tufawiduhu, ku yi musayan yawo, mimman tafiqu bi ilmihi fiha, daga cikin mutanen da ka amince da ilminsu akan waɗannan al'amura. Wa qulta, kuma ka ce innaka tuhibbu an yakuna indaka kitabun kafin, ka ce kana so a rubuta maka wani littafi ne, ko ya zama kana da wani littafi kafin wadatacce. To ne daga nan wannan sunan yake, sunan littafin al-kafi. Shi yaro, shi mai bawa yaro ba, shi dalibin ko mutumin da ya nemi a rubuta littafin, ya ce yana so a rubuta masa littafin da in ya same shi kamar a ce yughnihi an ghairihi, ya wadatar da shi daga wani wanda ba shi ba, ma'ana ya ishe shi. Yajma'u fihi min jami'i fununi ilmi din, wanda a cikinsa, ko yujma'u fihi, wanda a cikinsa za a tara na nau'o'i gaba daya na ilimin addini. Ma yaktafi bihi almuta'allim, irin ilimin da ya kai gwargwadon yadda mai neman ilimi zai wadatu da shi ba buƙatar ƙari. Wa yarji'u ilayhi almustarshid, kuma mai neman shari'a zai wato koma zuwa gare shi. Wa ya'khudhu minhu man yuridu ilma ad-din wal 'amala bihi, kuma duk wanda yake son ilimin addini da aiki da shi, to zai riko da shi, zai aiki da wannan littafi, yace bil athari sahihati. To kaji bil athar mene? As-sahihati an-sadiqina, da wato athar, riwayoyi ingantattu da aka ruwaito su daga wato as-sadiqin. In an ce as-sadiqin, ana nufin a'imma, imaman shi a guda goma sha biyu. To a nan wurin dalilin da sa na karanta wannan din ba wai wannan din shi kaɗai ba, a ƙasa da kai malam Baqir, Muhammad Baqir al-Majlisi, da ya zo sharhin wannan magana sai ya ce qawluhu bil athari sahihati, malam Kulaini da ya ce al athari sahiha istadalla bihi al-akhbariyuna, yan bangaren akhbari waɗanda muka yi magana a kansu ɗazu, sun kafa hujja da wannan magana ala jawazil amali bi jami'i akhbaril kafi, akan cewa ya halatta a yi aiki da dukkan hadisan da suke cikin al-kafi. Wannan kuma ita ce maganar malaman akhbariyu, cewa duk abin da ke cikin al-kafi to ingantacce ne, komai ingantacce ne. Don haka ya zo ya ce maka ai mu littafanmu kaza, sai ka ce a'a, ba dukkan shi'a ba, ko da akhbariyun sun yadda akhbariyun su ma shi'a ne, sai da in yau za ka ce musu ba shi'a ba ne. In ko ya fitta su daga shi'a, to ya fitta hatta su Kulaini ɗin, duka ya fitta su daga shi'a. Kaga duk masalis ɗin da sun rushe ki, Allah zai kyauta. Kuna gane wannan zancen? Kar ku ce an ɗauke zancen ya yi zurfi da yawa. Amma abin da nake so in kawo, waɗanda suke sauraron kuma wannan gun zai musu amfani, insha Allah za su fahimci me nake nufi. Yawwa, a cewa bi jami'i akhbaril kafi wa kauni kulliha sahihatan, to kaji kuma cewa dukkaninsu ingantattu ne. Wa inna sihhata indahum ghayru sihhati bi istilahi almutaakhirin, tare da cewa in sun ce sahiha, to agun mutaakhirun ba lalle zama haka ake nufi da sihha din ba, ma'ana ingancin daban na waɗancan da ingancin na 'yan wannan zamanin daban. To har da zuwa ƙarshen abin da ya ambata, don haka dai kaga daga cikin waɗanda suke ambatar cewa wannan abin da ke cikin al-kafi ingantacce ne, to akwai shi Baqir al-Majlisi, ko in ce 'yan mazhabarsa ta al-akhbariyu. A banda wannan, kafin mu je kitabul aqli, amma ba shi gasa zan ba ruwana da wannan lince, shi kansa Baqir al-Majlisi daga cikin abin da ya ambata dangane da al-kafi yace wabtada'tu bi kitabi al-kafi li shaykh as-saduq thiqati al-islam maqbul tawa'if al-anami, ga irin yaban da yawa shi al-Kulaini yace shine as-saduq thiqati al-islam مقبول طوائف الأنام ممدوح الخاص والعام wannan duk yabo ne nasa. Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni hasharahu Allah ma'a al-a'immat al-kiram li'annahu kana adbat al-usul wa ajma'aha. Yace duk usulin addinin Shi'a babu littafin da ya tattaro komai da ake bukata irin wannan littafi, kuma yafi dabti, ma'ana yafi tsare ka'idoji da kiyayewa da kalalai sai abu wajen yadda za a ruwaito shi, shine ma'anar dabti anan. An fahimci abin? Wa ahsanu mu'allifatil firqatin najiyati wa a'zamuha. Kaji wasu ne firqatin najiya, in ji shi fa ai kun san firqan najiya yau. Firkan najiya ita ce firkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ahlus sunnati wal jamaa. To amma su ma Shi'a suna cewa su ne al firqatun najiya a cikin al ummi da za su rarrabu, to wai su ne waɗanda za su tsira. Ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu hafin nari illa wahida ba? To wanda take wahida din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai wanda suke kan abin da yake kai da shi da sahabbansa ko da kuma ko al jamaa, kamar da dai ruwayoyi daban-daban suka bo na wannan hadisi na iftiradul umma. To su da suka yi amfani su ma da wannan hadisi sai suka ce ai su ne wannan wanda yake ba za su shiga wuta din ba, su ne Shi'a, in ji shi. To sai yake cewa wa ahsanu mu'allafatil firqatin najiya, wannan littafi shine mafi kyau a dukkan littattafan da aka rubuta a wannan tafiya ta Shi'a. Me yasa din na karanto muka wannan? Saboda ku ga girman littafin a wurin masu shi da yadda suka dauke shi, kuma sai ka je ka buɗa ka rika jin irin abin da ke ciki na aqidu da la'antar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma maganganu da aka ambata dai a ciki na ruguza tauhidi da danganawa waɗannan imamai na ahlul bait da suka kirkira, da dangana musu wasu abubuwa waɗanda ko annabin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kore shi daga kansa kamar abin da shafi ilimin gaibi da sauransu. Su a wurin su wajibi ka yadda dukkan a'imma sun san gaibi, sun san ilimin sama da na ƙasa, sun san adadin taurari, sun san adadin ƙasa in ka lissafa duka ƙwayar gero duk sun san ko guda nawa ne, duk za su gaya maka. Sun san ƴan wuta, sun san ƴan aljanna, duk wannan babi wannan bawan Allah fa yayi a cikin littafin. Babun al'a'immatu kaza wa kaza wa kaza, babun al'a'immatu kaza wa kaza, haka zai gaya maka. Ba wai maganar riwaya yadda za a zo wani zai taimaka a riwaya sai bata inganta ba, a'a, unwani ne da ke nuna aqidar marubucin wannan littafi. Allah sai kun gane wannan zance. To nan dai daga cikin abinda suka ambata kenan, shi wannan littafi kamar da suke cewa littafin Al-Kafi, sun shaida masa cewa ya mutum ne mai amana, mai kiyayewa wajen ba da hadisi, kuma dukkaninsu sun yabi wannan littafi nasa duka ɓangarorinsa guda uku, da usul da furu da kuma ar-rawda din, har al-mufid sunansa Muhammad ibn Nu'man, yana cikin manyan malaman Shi'a mutaakhirun, ko in ce ƙarshen mutaqaddimun nasu, yana cikin manyan malamai, yana kitabul awail al-maqalat da makamantan waɗannan littafai. Mutum ne zakaƙuri mai kwanya sosai, amma ya ɓata a wannan bid'a, yayi nisa sosai. To shi al-mufid din sun ruwato daga gare shi, yana cewa al-kafi wa huwa min ajalli kutubi shi'ati wa aktsariha fa'idatan, littafin kafi yana cikin mafi girman littattafan Shi'a, kuma ya fi sauran littattafai, ko in ce yana cikin mafi yawansu ta ɓangaren fa'ida. Wani daga cikin malamansu ash-shahidul awwal shi ma yana cewa kitabul kafi fil hadithi alladhi lam yu'mal ko lam ya'mal al imamiyatu mithlahu, cewa ɗan aqidar imamiyya wato Shi'a imamiyya ba su rubuta wani littafi da ya kai wannan littafi ba. Duk ina kawo muku wannan ne ya'yan uwa musulmi, waɗanda suka saba jin bayanai irin wannan sun san inda aka dosa. Galibin Shi'a ba sa yarda da ka ce wani littafi nasu ingantacce ne. To fa'idar kawo waɗannan kenan daga manyan malaman wannan aqidar, sun ce wannan littafin babu irinsa, littafi ne kuma duk abin da ke cikinsa su sun yarda. al-muhaqqiq al-karki, wani malami nasu ana ce masa al-karki, shi ma ya yi wannan magana yana cewa al-kitabul kabiru fil hadithi al-musamma bil kafi, littafin nan babba na hadithi da ake kira al-kafi, lam yu'mal mithluhu, to ba a rubuta littafin da ya kai shi ba. Wa qala al-fayd al-kashani, cikin malaman su shi ma har yanzu yana cewa al-kafi, shi littafin al-kafi ashrafuha, shine mafi darajar littattafan Shi'a, wa awthaquha, ya fi su aminci, the most reliable littafi kenan da zaka iya dogaro da shi, shine awthaq, da aka amince da abin da ke cikin sa, wa atammuha, kuma yafi duk wani littafi cika, wa ajma'uha, yafi tattaro, yafi kowane littafi tattaro abin da ake bukata a addinin Shi'a. Wannan dai ba zaka ce jahilai ne ba su san Shi'a ba, su sun ce sun yadda da littafin, amma saboda abin da ke cikin littafin muke karanta wannan dankali. Muhammad Baqir al-Majlisi, na karanto maganar sa, ya ce kitabul kafi shine abdatul usul wa ajma'uha wa ahsanu muallafatil firqatin najiya wa adamuha, na karanto daga asalin inda ya ambata wannan magana ta sa. To wannan dai kadan ne daga cikin maganganun waɗannan mutane akan wannan littafi, amma saboda lokaci ya kure dole za mu tsaya a nan. In Allah ya kai mu mako mai zuwa, ku yi haƙuri, kar ku ce na tsawaita muku, kafin mu je magana akan littafi na biyu za mu zo da mu karanta wasu daga cikin babobi na wannan littafi na kafi, ka je irin musuluncin da ke cikin wannan littafi na al-kafi. Kuma duk manufata ta wannan bayani ba wani abu bane illa in ce maka, in mutum addininsa shine abin da ke cikin wannan littafi, to ina ya samu ƙarfin gwiwar da zai zo ya taɓa al-Bukhari, ya taɓa Muslim, ya har ya zo ya tsallake, ya zo yana taɓa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi ilimin riwaya da ilimin rubutu da ilimin addini, wanda duk waɗannan abubuwa Shi'a baki ne a cikinsu. Na ambata mana cewa mutumin da ya yi Ibn Taymiyya, ko da Ibn Taymiyya ya yi masa raddi al-Hilli da ya rubuta Minhajul Karama, shi ne fa ya zo fara rubuce-rubuce a kan naƙadin riwaya da tashihi da tad'ifi, bayan abin da ya gani Ibn Taymiyya na kawo masa. Ibn Taymiyya ba malamin da za ka rena shi ba ne a cikin ilimin hadisi, amma shi kansa yana kafa hujja da manyan malaman hadisi. In aka ce su waye manya-manyan malaman hadisi, ba na jin za a kawo Ibn Taymiyya a sahun farko. An fahimci wannan, amma nan ba ina kaskanta matsayinsa ba ne, amma ina gaya maka cewa akwai manya-manyan a'imma a cikin harkar ilimin hadisi sama sosai da Ibn Taymiyya. Amma Ibn Taymiyya ya razana wannan mutumi har ya je fara rubutu akan yadda za a san hadisi sahihi, to daga nan ne suka fara daukar rubuce-rubucensu. Ibn Taymiyya kuma yaushe ma ya rayu, yaushe ya mutu, shekara ta 728. Ai kaga Shi'a sun makara, ba su fara harkar hadisi ba. To wanda ke wannan haka makarantarsa take, ina ya gabashin da zai zo ya taɓa Bukhari, ya taɓa Muslim, ya taɓa Nasa'i da Ibn Majah da Abu Dawud da sauran littattafan hadisi, ballantana ma can saman su irin su littafin Imam Maliku da makamantansu. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ƙara bayyana mana gaskiya mu gane ta, kuma mu bi ta, ya bayyana mana ƙarya mu gane ta, mu yi watsi da ita. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da duk wanda suka karkace, suka bar hanyar tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, Allah ya dawo da su kan hanya. Ba mai musu mummunar addu'a, kullum addu'ar mu ita ce Allah ya shirye su, Allah ya dawo da su kan hanya, domin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙara ƙarfi, ta ƙara haɓaka, da wato adadin mutanen kirki. In kuwa ba mutanen da za su shirye ba ne, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare sharrinsu daga tasiri akan hankulan musulmi. Allah ya tsare musulmi addininsu, Allah ya tsare mana littafinmu da sunnarmu ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Na ambata kuma na nemi izini daga mai martaba sarki cewa a yau na so a ce dan kadan na taba wannan gefe in barwa bakon da muka yau ya dan gaisa da ku ya dan fadi wani abu bako ne kanin mu ne malam Hamza Aliyu Ibrahim Sakwaya dan asalin wannan masarauta ta mu mutumin Sakwaya nan ta dutse kuma yana cikin dalibai da suke karatu yanzu a jami'ar Madina yana PhD din sa ya gama rubutun ma ya mika abin da ya rage in ya koma zai yi viva ayi defense kusa nan kuma sai ya dawo mana insha Allah a amfana da shi yana cikin dalibai waɗanda suke abin alfahari ba wai ga jihar Jigawa ba ga Najeriya baki daya Allah ya hore masa na farko muhaddisin alqur'ani kuma yana kulliyatul hadith bangaren hadisi ya karanta sannan yayi masters ya gama duk a bangaren hadisi yanzu PhD ma ya gama rubutun saura wannan aiki da za a koma a yi insha Allah kuma sai a dawo yana cikin gakakurai a cikin daliban Najeriya wajen iya larabci mawaki ne na larabci har a jami'ar Madina an san da shi wajen tarurruka gaban sarakunan Madina da sauransu za ku gani ma har a YouTube din mai so zai iya zuwa ya duba ya ga to yau ya zo mana naga ya kamata ya zo mana wannan makaranta taku ya gaishe ku kafin komawarsa insha Allah muna fata ba da dadewa ba Allah ya dawo mana da shi kuma da shi da ire-irensa Allah ya kawo mana su mu ci gaba da amfana da su da fa'idanta da iliminsu wanda wannan aikin duk da ake yi wata rana insha Allah in ya zo in riƙe muku lekcoci irin wannan akan abin da ya shafi musamman hadisi da fagensa ne da ni ba fagena ba ne kuma dama ina cikin mutane masu ƙoƙari sosai da ƙwaƙwalwa sama da mu sosai kuma an ga amfaninsu muna fata Allah maɗauki ya ƙara musu albarka ina yake Allah za mu gudu ba bismillah zo nan za ka je da mutane ne ko ana bukatar su zo ka zauna aini na tashi banyadaba Allah ku na ma ce kaji hassan karadi ai mun gama saura na ka zauna
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبغرنا شكاين أمدينانا لا لمرتبة الجندوزي واندا فينا شكرا شاهدو yake kyakkyawan fata gare ni jazahu Allahu khairan Allah ya saka mata da alkhairi mai martaba sarki shi ya fara yi min kyauta ta kuɗi mai yawa ina karami saboda ƙarfafa ta da yake yi akan abubuwa guda biyu abin da ya shafi alqur'ani yakan sa a kira wani ina secondary can Hadeja na zo na buɗe karatuttuka da da tarurrukan da mai martaba yake yi da alqur'ani haka kuma abin da ya shafi rubutu da nake yi na koya ya ƙarfafe ni yake min addu'o'i yake ƙarfafa ta a tarurruka da kuma zama da muke yi da shi idan mun je gaisuwa Allah ya saka mata da alkhairi ina alfahari da wannan fata na alkhairi da mai martaba yake yi haka kuma malam zan faɗi wata kalma ban sani ba malam ko ta dace ko ba ta dace ba amma dai gaskiya ni haka take a zuciyata duk sanda aka ce sallallahu alaihi wasallam a najeriya tsira da aminin Allah tabbata a gare shi wallahi a zuciyata sai na tuno malam saboda ni ban ga wani malami da ya karantar da ni a daidai lokacin da nake kuruciya ta karamin yaro kasa da shekara 15 ban ga wanda yake min kama da ayyuka da maganganu irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam irin malam kuma da naje Madina malam ya dauke ni da har gobe kuma ya dauke ni da ba wai magana ce ta malami da dalibi ba abada yurabbina wa yuallimuna wato yana renan mu ne watakila saboda rana ko irin waɗannan sa'annan kuma yana karantar da mu sa'annan kuma yana ciyar da dukiyarsa daga aljihunsa domin mu ya Allah ka saka wa malin da aka yi ya Ubangiji ka ƙara masa lafiya ya Ubangiji ka saka masa da alkhairi shekara aru-aru yana fama da mu yana fama da makamantanmu ba iya jigawa ba dukkan Najeriya gaba ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa irin wannan rana kuma wallahi Allah ya yi shaida ba zan taɓa zama mai azarfaɗi ba saboda irin kalmar da malami wallahi na san matsayina ni wani ba zan taɓa yin azarfaɗi a kan harkar karatu ba malam yana nan amma malam da mai martaba tarbin dutse suna da hali su biyu suna da hali guda ɗaya mashahuri shine kankan da kai kankan da kai mai martaba zai zauna ji karatu ɗin daga farko har ƙarshe zauna kamar yadda ko ake haka kuma malam shi ma ku duba irin wannan dai abin da ya isa daraja wallahi ba kowa bane a cikin ɗalibansa wallahi la ilaha illallah ni ba kowa bane amma ina da kankan da kan da ya wuce iyaka mai martaba kuwa ba sai an gaya maka ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana yawan alkhairi a wannan masarauta Allah ya ƙara mana martaba lafiya Allah Ubangiji ya ƙara mana lafiya da zama lafiya Ubangiji dukkan matsalolin da suke damun mu Allah Ubangiji ya mana maganinsu zan rufe da kirari ci mai martaba sarkin dutse baya garaje ko rafi da ilmu ya cika ya ba mai martaba sarkin dutse sarkin da inda kure dutse wanke shi marmari in ko akwai ƙarya dutse in ta ga sarki na rantse sai ta baje ta wata wassalamu alaikum wa rahmatullahi
a cikin sallah ibada